أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سكلم دا سورة رم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم دا ساكي كسن شواتا ردكوة چكين واني سابا شرن نافته الرحمة شرن ديكي باكو داما دومن ايكو دا تنبو ينكو waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aika mana da sakon tambayoyi ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aika da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 3604155 ko kuma ta kan addressin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma da ke kan shafin mu na Facebook. A yau dai muna Lahadi 7 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 31 ga watan Agustan shekarar 2025 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehin malamin namu Farfesa Shek Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemon OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aiko mana. Ni sunana Mubarak Hamza Adam wanda zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri na wannan lokaci. Kuma kai tsaye a cikin wannan shiri a daidai wannan gaba za mu shiga mu fara karanto tambayoyin naku domin jin amsoshin su daga malam. Malam mai tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum, malam dan Allah a yi wa matan da suke hana ƴaƴansu jin maganar mahaifinsu saboda wani dalili nasu.
Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bayan haka ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda a jiya muka yi maganar gida ko iyali, wata mu'assasa ce kamar wata ƙaramar hukuma ce wadda da uwa da uba suke haɗuwa wajen yadda za su gudanar da ita. Kaga dole idan ana son a samu nasara a kuma samu abin da ake so a wannan gida a cikin wannan iyali, sai a samu haɗin kan uwa da uba wajen tafiyar da wannan aiki. Ka zo ka haɗa wasu mutane biyu masu rigima ka ba su aiki ɗaya ka ce su yi, kaga babu yadda za a yi wannan aikin ya yi, saboda za ka samu matsala a cikin aikin, ƙarshe aikin ma zai lalace. To haka gida ya zama da uwa da uba suna ta rikici, to ƴaƴan da suke ƙarƙashin su abin zai shafa. Ƙarshe a kasa samun irin tarbiyyar da ya kamata a samu a wannan gida. Yadda uwa take da haƙƙi akan ƴaƴanta, haka nan uba yake da haƙƙi akan ƴaƴansa. Yadda yake wajibi ƴaƴa su bi mahaifiyarsu, haka ne yake wajibi su bi mahaifinsu. Ba ta da iko da za ta hana ƴaƴa su yi wa mahaifinsu biyayya, saboda kawai tana rigima da shi, kamar yadda shi ma baya da ikon ya hana su yi mata biyayya saboda yana rigima da ita. Haƙƙin kowa daga cikinsu Allah ne ya bashi. Haƙƙin iyaye, kowa daga cikinsu Allah ne ya bashi haƙƙin wannan da wannan martabar. Ɗaya ba zai iya ƙwace wa ɗaya ba. Allah cewa wa bil walidaini ihsana, ku kyautata wa iyayenku. Iyayen biyu Allah ya faɗa, al walidaini, uba da uwa. Saboda haka ke yanzu kina so ne ki hana wani haƙƙi da Allah ya ce a bayar. Kina so ne ki ga kin lalata wani haƙƙi da Ubangiji subhanahu wataala ya ba mu shi. Kin ga anan kafin ya zanto kina rikici da shi uba, wato mijinki, kina rikici da Allah ne. Kafin ki zanto kin saba wa uba, ki saba wa Allah ne. Saboda Allah ne ya ce a kyautata musu, ke kuma ke kokarin ki hana wannan kyautatawar. Mafi ƙorarwar kyautata shine da'a, jin magana. Idan uba ya ce a yi abu kaza kuma abu mai kyau ne, ba saba Allah ba saba Allah ba ne a yi, to ke kina ƙoƙarin ki shiga tsakanin uba da ƴaƴansa. Babu shakka wannan, kafin ma a ce kin munana wa uban, to kin munana wa mahaliccinki. saboda ka wannan baya halatta haramun ne kuma ba wai kina cutar da uban ne ba a kina cutar da kanki kuma kina cutar da ƴaƴanki har ila yau dan ƴaƴanki za su cuto akan wannan irin dabi'a take yayin da zai zanto uba da Allah ya dora masa alhakin ya sa ido akan ƴaƴansa ya sa su ya hana su ya dora su akan hanya mai kyau ke kuma kin zama shabaki tsakaninki da su tsakanin shi da su kina hana su su yi masa biyayya to kin ga kamar kin ce su je su kangare ka sake jin maganarsa ko ba shi kadai ba kin koya musu cewa duk wani babban ma nan gaba in ya musu magana kar su ji idan har ya zanto mahaifinsu kina nuna musu cewa ba ko bane su saba masa to ina kike zaton cewa wanda tijo a unguwa ko wani uwan uba ko wan ko yayansu ko wani babba da zai gansu suna yi ba daidai bai hana su tunda su sun iya bijirewa mahaifinsu to wai ba su iya bijire masa ba kuma sai kin ga kike wawa ƴaƴanki mummunar tarbiya ke dora su akan wata mummunar hanya wanda lalacewar su kuma za su dawo ya faru ya wato ya zama ya dawo kanki dan in sun gyaru zaki ji dadin gyaruwar su domin rayuwarki za ta yi kyau tare da su zaki alfahari da su in suka lalace to wannan lalacin ta su za ta dawo kanki ke ma ba ki ji dadin rayuwarki ba ba za ki iya alfahari da su ba ba za ki iya borar su ba ta kowace fuska saboda kin ga kanki ke daba wuka a cikinki da kanki saboda ka baya halatta ba kuma ya cikin abu na hankali uwa ta ce kada ƴaƴanta su ji maganar mahaifinsu ko shi mahaifi ya ce kada su ji maganar mahaifinsu idan aka samu wannan to kamar ana daba wa ciki wuka ne kuma a dauko hanyar lalata ƴaƴansu kansu illa man rahima rabbuk sai da Allah ya ji kai ya da so shi da rahama watakila shi ne zai fita zakka amma kin dora kan ɗayake a gaba sannan kuma kin shiga hurumin ubangiji duk wani wanda zai yi umarni da abinda sabanin abinda Allah ya umarni da shi to kaga da Allah yake sannan su kuma ƴaƴan wajibi su bi ubansu su yi masa da'a cikin abinda bai saba wa Allah ba kada su yi wa uwarsu mahaifiya wajen kin bin ubansu kada su yi wa uwarsu biyayya wajen kin bin mahaifinsu sani cewa ita biyayya ana yin ta ne cikin abin da ya zo wato yake daidai abin da duk ba daidai bane ba a biyayya a cikinsa annabi na cewa la ta'ata li makhluqi fi ma'siyati al-khaliq ba a biyayya ga wani mahaluki ya saba mahalicci cewa annabi ya ce inna matta'atu fil ma'ruf ana biyayya ne kawai cikin abin da shari'a ta yarda da shi da abin da shari'a bace yarda da shi ba to ba wani wanda zai saka kai kuma kai masa biyayya in kai haka to Allah ba zai kyale ka ba ba za ka je kai wa Allah hujja cewa ai wani ne ya sa ni nayi zama ka nayi biyayya ne ga wani ba yadda ka yi biyayya kan a saba mahalicci ba don haka su ma ƴaƴan kar su ɗauka cewa tunda mahaifiyarsu ta ce su yi wa mahaifinsu su kiwa mahaifinsu biyayya kamar su ma sun sha kenan a'a roba ta sha ba in aka tashi za a kama mahaifiyarsu da laifinta su ma za a kama su da laifinsu.
To mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum na kan ga idan marayu suka je kotu don ta raba musu gado sai alƙali ko registrar su ɗauki wani kaso na kuɗi daga gadon marayun a matsayin ladan aikin da suka yi musu na raban gadon to ya halatta su yi haka?
Ba ya halatta wanda ya haka ya ci kuɗin maraya kuma Allah subhanahu wataala zai tambaye shi alƙalai a kotu ma'aikata ne da aka ɗauka ake biyan su don su yi irin waɗannan ayyuka ai cikin aikin su ne da aka ɗora musu an ɗora musu su yi duk wani abin da yake shari'a ce ta aure ce ta shayarwa ce ta saki ce ta raban gado ce dai yana daga cikin hurumin kotun su su yi haka raban gado dai yana daga cikin ayyukan da aka ɗauka aka yi da alƙali ya yi na shari'ar musulunci to yayi wani aikin da ake biyan sa akai kuma sannan ya karbi wani kuɗi a gurin waɗanda ya ce wai yayi wa aiki to wannan ba daidai ba ne kamar mutane ne biyu su su ka ƙara yayi musu shari'a kuma ya ce zai za su biya shi ba bambanci wannan ma shari'a ce ya gudanar ta Allah subhanahu wataala bai halatta kuma ya karbi kuɗinsa akan wannan a zuwan cewa wai wani haƙƙinsa ba ne to albashin da ake biyansa mai amfaninsa kenan. Kuɗin maraya abu ne mai wato kuɗin marayu abu ne mai haɗarin gaske mai hadarin gaske. Allah ya ce kada ma a kusanci dukiyar baraya, ba wai ce aka ce maka wala taqrabu mal al yatim illa billati hi ahsan, kar ku kusanci dukiyar baraya in ba ta hanyar da take mafi kyau ba, ba wai ta hanyar mai kyau ba, ta hanyar mafi kyau billati hi ahsan. Ka dauki dukiyar baraya misali ka juya masa dan ta karu ko dan ka ta zauna a wani yanayi zakka ta rika cinye ta, kaga wannan taimakawa marayan kai. Amma ka watsa kudin maraya dan ka karbi wani abu, wannan hadari ne kware da gaske. Alana cewa allazina yaquluna amwalal yatama zulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira, da duk suke cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci to wuta suke ci balbal a cikin su, kuma sannan za su shiga wuta mai tsananin kuna. Saboda duk mutumin da zai karbi wani kudi idan yayi rabon gado yace a biya shi a ciki, bayan kuma an dauke shi dan yayin wannan aikin, ba na jin da aka dauke shi a matsayin alkali an rubuta masa cewa banda rabon gado ba cikin aikin ka, dan haka in kai wa wasu rabon gado su biya ka, babu wannan. An dauke shi ne a matsayin alkali kuma yana daga cikin hurumin aikin sa, duk wani abu da ya shafi personal affairs, ya shafi harkar aure, saki, shayarwa, gado, duk yana karkashin wannan al'ahwalin shakhsiyya din, kuma yana da cikin hurumin shi wannan alƙalin, kuma yana da cikin abin da ake biyan sa albashi a kansa. To ba halatta an araba gado ce yana da wani percentage a cikin dukiyar da aka bari, in ko ya karbi wannan to babu shakka wannan ya jawo kansa bala'i, kuma Allah subhanahu wataala sai ya tabbaye shi wannan wannan dukiya da yake, ko mun kankanta ta ko.
To mallam mai wannan tambaya yake cewa dan Allah naji kauye ne to suna jinkirta sallah har zuwa karfe 2, ni kuma ina son in yi sallah a farkon lokaci, shin mallam zan iya yin tawani kadai, sannan kuma idan ban yi nisa da masallacin ba, idan an wato idan sun tayar zan iya bin su bayan duk nayi wa'ancan falilla da nafilfilin?
Na farko kana magana kauye, watakila kai matafi ne, ma'ana ka tashi daga inda kake cikin gari ka tafi kauyen ku, a yadda nake fahimtar tambayar shi kauyen su yaje kamar yaje ziyara ganin yan uwa ganin gida, to amma su ba sa sallah sai karfe kaza, sannan za su tashi su yi sallah, shi kuma yana ganin mutukar lokacin sallah yayi to ana son a gabatar da ita gaggawar yin ta a lokacin ta. To kaga na farko dai shi sallar jami'i wata zama wajibi a kansa ba bisa ra'ayin al'immatul arba'a duka, bai zama dole sai sallar jami'i ba, kamar yadda juma'a bata zama wajibi a kansa ba, amma in ya ga ana jami'i mustahabbi ne, in ya ga wajen hanabila mustahabbi ne ya bi jami'i, in ya bi liman kuma mai cika sallah ya cika sallarsa, amma in ya ga dama zai zauna inda yake sallarsa, kuma ya hada ma sallah in yana so ya kasaru ya hada zahar da al'asar, yana iya yin magriba da isha'i a lokaci guda, yayin magriba cikakkiyar raka'o'i hudu uku, sannan ya isha'i raka'a biyu, duk yana da wannan. Saboda haka in ya zanto suna jinkirta sallah ba dole ya jira su ba, tunda shi ma ba dole sai ya yi sallar da su ba, zai iya yin sallarsa. In ya yi sha'awar ya bi su a matsayin nafila kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wa Al-Aswad ibn Yazid ibn Al-Aswad, yake cewa idan ka yi sallah a masaukin ka sannan ka zo ka samu ana sallah ta jami'i, to ka bi su a yi tare da kai sai ta zama maka nafila. Saboda in ya aiki da wannan hadisin ya bi su a cikin sallar da suka yi ta zama masa nafila, babu komai, kamar da Annabi ya faɗa game da shugabannin da a yi bayansa waɗanda suke jinkirta sallah daga lokacinta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci haka saboda a wancan lokacin shugabanni su suke jin sallah, to suka samu misali gwamna a gari shi zai ja sallar yan garin, chairman a local government shi zai ja sallah, councilor a gundumarsa shi zai ja sallah, yawanci a dacan daulolin musulunci na farko duk wanda zaka shi ne jagora to shi ne liman kuma a masallacin da yake sallah. To yace za a yi wasu shugabanni suna jinkirta sallah daga lokacinta, wato ba sa yin ta a farkon lokaci, sai yace ku yi sallar ku, sannan in sun zo za su yi ku bi su sai ta zanto nafila, ana ku yi sallar ku a lokacinta, in sun zo za su yi sallah ku je ayi sallah tare da su sai ku mai da itizamu to nafila yasa annabi ya faɗa haka gudun tashin shiga wato rudani da rigingimu yayin da ya zanto shugaba ga lokacin da yasa yana zuwa sallah zai bari sai can karshe lokaci ya fito talaka ya ja daga yace shi ya daina bin a wancan lokacin za iya yaki akan wannan sai ya faɗa rikici zai iya barkewa samu su talaka a ce sun yi bore tura musu abin nan sojoji ko ɗan sanda ko abin nan aka kama su saura ka za a yi barkewa fitina to sai annabi ce ku yi sallar ku ko a gidajen ku a lokacin ta amma in kuma ku tashi za su yi tashin ku je su zan ku ko ba suna sallar ba ba ga zuciyar ku za a ce nafila kake ko farin la ba shikenan ya ganka dai ka shigo masallacin ba zai ce gaba kake da shi ba bare ya cutar da kai to wannan a wancan lokaci kin saboda in ka ga za ka yi sallar ka a lokaci farkon lokaci sai ka yi in kana da sha'awar ka je ka bi su sallar ta zama nafila a bayan su to babure sai ka yi haka
to mi wannan tambaya yake cewa malam menene hukuncin daliba mace ta dauki Qur'ani 260 ta yi karatu da shi a lokacin da take al'ada
da yawa daga cikin malamai suna ganin mutum tana al'ada ba za su dauki Qur'ani kai tsaye ba wato ta shafi al-Qur'ani saboda hadisin Amr ibn Hazm da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yamassu al-Qur'an illa tahir ba mai taba Qur'ani sai mutum wanda yake mai tsarki haka suka ce matar da take al'ada ba ta da tsarki saboda ka katta sa hannunta ta taba Qur'ani wasu daga cikin malamai suka ce to amma dai za ta yi amfani da wani abu ko ta sa safa a jikinta ko ta dora shi akan wani fulo ko wani abu wanda ba kai tsaye ta shafe shi ba wasu suka yi wannan fatuwar cewa in ta yi haka to abinda aka hana shi da albisas shi ne ta taba shi bayan ta zanto da wani abu ta dauke shi ko a gafakarsa ko a cikin wani kyalle ko da safa a hannunta to ba a samu albisas din ba wasu suka abin wasu kuma daga cikin malamai suna ganin idan har ya zato da manufa ce ta koyarwa ko koya ya zama ba za ta iya koyarwa ba sai tana rike da mushaf din ko ba za ta iya koya ba sai tana rike da mushaf din ka ce to wannan babu komai saboda shi wancan hadisi wasu sun raunana shi cewa mursal ne wasu kuma sun ce ko da ma ya tabbata to zahirinsa ba yana nuna cewa sai tsarki irin wannan na hadasa ba yana nuna cewa mumini shi aka yi da ya taba Qur'ani saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Huraira innal mu'mina la yanjus lokacin da ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya sai sauri ya kauce ka so hadu da manzon Allah su gaisa bayan an je majalisa annabi ya ce Abu Huraira naga mun hadu da kai amma ka canza hanya me ya faru ya ce a lokacin ina da janaba ne naga ba zai iya zuwa mai hannu da kai annabi ya ce innal mu'mina la yanjus ai mumini baya zama najasa mushriki kafiri shi ne najasa inna mushrikuna najas saboda ka suka ce wani illa tahir din ana nufin musulmi shi ne mai tsarki tsarkin da ake nufi tsarkin aqida mai kyau da imani da Allah da tauhidi ba ana nufin tsarki na kari ba to saboda ka suka fassara hadisin da wannan zaka suka ga kenan ba yana nufin kada wanda yake mai janaba ko mai abin da ya taba Qur'ani ba to amma dai babu shakka an fi son wanda zai taba alqur'ani ya zama yana da tsarki an fi son haka in zai yi to ya fi dacewa in ya zanto mace tana da larura ta al'ada kuma gashi za ta karantar ba kuma za ta iya karantar ba sai da mushaf din ko kuma koyar tana koyo ba za ta iya koya ba sai da mushaf to ba za a haramta mata koyan alqur'ani ko koyar da shi ba tsawon kwanakin da take al'ada a ce a wannan tsawon kwanakin sai dai takura da koyarwa ko takura da koya makaranta take zuwa ta koyi Qur'ani sai dai ta dakata wata al'adar ta tana yin sati ɗaya wata ma ta wuce haka wata har kwana 15 tana yi to a cikin wannan kwana 15 a wata a ce duk an hana mata la karantarwar Qur'ani in mai karantarwa ce wala koyo in mai koya ce kaga akwai takurwa a ciki akwai damuwa a raba mutum da ya saba da harkar Qur'ani a raba shi tsawon kwana 15 ba abin nan to zaka wasu suka ce a wannan babin ya halatta ta dauka ta yi amfani da saboda wannan larurar to koyarwa ko mai koya sannan akwai halli na biyu shi ma wanda da can babu shi amma yanzu akwai shi yanzu mushaf wato alqur'ani ana sa shi a wayoyi wanda digital ne yana a wayarta za ta yi kunna wayarta ta bude mushaf a wayarta kaga babu magana an taba alqur'ani wayarta ce a hannunta da mun ci wannan wayar kowane lokaci ma tana hannunta sai ba ta shiga ban daki da ita saboda wannan digital ne ba takaddun qur'ani ne a cikin wayar ba saboda ka tana iya amfani da wayarta in ta ga tana son ta guje ma duk wancan sabanin sai ta rika amfani lokacin da take al'ada sai ta yi amfani da mushaf din da yake kan wayarta wannan babu laifi ba wanda zai ce mata ta yi ba daidai ba
malam mai wannan tambaya yake cewa malam idan na zo sallah ya zan yi niyyar sallah shin zan ce ne nawaitu salati isalla bil imami a zuciya
ita niyya abinda ake nufi da niyya shine ka san me za ka yi ka nufi abinda shi kake so ka yi wannan nufi da kudiri na zuciya shine niyya duk mutumin da zai yi abu ya san me zan yi yanzu to ya yi niyyar abin kenan ba wai abin ya yi shi wani bai san me yake yi ba mutumin da ya yi alwala ya je ya shiga masallaci ya kalli gabas ya san me zai yi azhar zai ya sani da asar zai ya sani magariba zai ya sani wani ita ce niyyar ba kawai mutum ya zo yana abu bai san me yake ba ya ce cewa wala taqrabu la taqrabu la zina la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu ce in mutum yana cikin maye a lokacin kafin a gama haramta giya gaba daya ce ko wanda suka imani kada ku kusanci sallah kuna cikin maye har sai kun san me kuke saboda sanin me shine niyya idan mutum yana cikin maye zai zo ta yin abu bai san ma yana yi ba to kaga bai da niyya in ya gama bayan ya wartsake aka ce ya yi sallah ce shi bai sassan da ya sallah saboda ba ya cikin hayyacinsa to saboda ka al'ilmu bi shay shine niyya zaka ka ita niyya mahallu al-qalb mahallin ta zuciya ne ba fatar baki ba ba furici ba abinda yake cikin zuciya shine niyyarka zaka iya furta wani abu da baki amma a zuciyarka wani abu da ban kake nufi wanda Allah ya ce game da munafikai yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗa da bakunan su abinda ba cikin zuciyarsu to kaga baki yana iya saba zuciya ita kuma ne a zuciya take saboda dan ka furta zuciyarka bata kulurce abu ba wannan ba niyya kai ba kuma in ka zo zaka yi abu na ibada Allah ba buƙatar ka gaya masa shi ya san me yake cikin zuciyarka ya san me yake cikin sama da ƙasa sai a kula to allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ma fi samawati wal ard Allah bi kulli shay'in alim Allah ce shin za ku sanar da Allah addinin ku ne sai ka sanar da Allah addinin ka Allah ya san me yake a sama ya san me yake a ƙasa ya san komai kulli shay'in alim ya san komai saboda haka yayin da ka zo ka shiga sallah da ne da niyyar za ka yi sallah don Allah kuma sallar nan ta azhar ce ta la'asar ce ta magariba ce Allah ya san da wannan shi ne niyyar saboda ka ba a buƙatar furtawa abinda aka buƙaci ka shi ne kan bara harama shi za ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abin nan ya yi magana sallah ya ce ta hatta abin tahrimu ha takbir wa tahlilu ha taslim tahrimu ha wato shigarka cikin sallah shi ne kabbara harama sannan fitarka daga sallah kuma shi ne sallama saboda ka ba buƙatar furtawa wannan ba ta da asali ba ta daga cikin addini da zai koyar da musulmi cewa zai yi sallah sai ya furta ba kowace ma ibada ta hajji gudadan zuciya shi ne niyyar wannan kuma da ake cewa labbaika allahumma hajjan ko labbaika allahumma umratan ko hajjatan wa umratan wannan duk talbiya sunanta talbiya sunanta da mutum zai shigo ya kudurce a zuciyarsa rai ya umara amma bai talbiya ba ba ta ne ya saba ta kullu ba ne sa ta kullu kawai dai bai yi talbiya ba to sai ya dawo kuma ana tattauna akan hukuncin talbiyar wajibi ne yayi ba wajibi bane in ya barta me zai yi a sakamakon barin ta amma niyyar sa ba a magana akan ta ne ya sai ta tabbata saboda haka babu wata ibada da aka ce in zaka yi ta sai ka furta cewa zan yi kaza zan yi koyi da liman wani ba ya zo ce to sai ma ka san liman din waye shi ka faɗa sunan shi ka faɗi shekarun sa ka faɗi to tunda abu ne an bude shi wanda zai iya kakkara wasu abubuwa da dole sai ka faɗi su kaga abin ya zama wasa kuma kai ta niyya a zuci take ba burta ta ake da fatar baki ba
to malam mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta yi ta ce ya halatta mu salla a bayan limamin da idan yana karatun suratul fatiha yake cewa maliki yawmiddin a maimakon maliki yawmiddin ma'ana yana ƙara madda da ya'un
malik
na
akwai kuri kuskure da ake yi wajen karatun qur'ani suna tuwa iri biyu ne akwai al-khata'ul jali al-lahnul jali akwai kuma al-lahnul khafi akwai kuskure wanda yake karara kuskure ne da kaji san kuskure ne akwai kuma wanda yake a boye yake sai wanda yake da ido a harkar arabiya misali shi zai iya gano al-lahnul jali shine kuskuren da zai canza ma'ana da in yayi shi ma'ana za ta tashi daga ma'anar to wannan in yana yin shi a cikin sallah in yana yin shi a karatun fatiha to baya da sallah kamar misali zai ce an'amta alaihim ya ce an'amtu kaga an'amtu ya canza ma'ana siratal ladina an'amtu alaihim hanyar da nayi in zaka fasara ka ce hanyar da nayi musu ni'ima kaga ya dawo shi ne yanzu mai ni'imar ba Allah ba wannan lahn ne jali da zare ya faɗi wannan to ya canza ma'anar ayar gaba daya ta tashi daga ma'anarta ta koma wata ma'ana sabuwa kuma ma'anar da ta koma mara kyau mummuna to in yana irin wannan kuskuren to ba za a bi shi sallah ba kuma shi ma sallar sa ba ta yi ba wannan sallar sa ba ta yi ba to limancin sa ma bai ba amma illa lahn ne khafi wato ba wanda yake da ilimi sosai abin nan misali an'amta alaihi ce an'amta mai bakon ya faɗi ayinin sai faɗi hamza an'amta alaihi lahan ne kuskure ne amma kuma wannan ba zai bata masa sallah ba kamar wannan malik ko maliki duk akwai kirar wannan maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin ya halatta a karance wace maliki yawmiddin kaga ya ƙara ya amma ma'anar ba ta canza ba akwai malik shi ba yana nufin mai mulkin amma kuma alkur'anin bai zo da wannan sigar ba saboda haka ma'anar ba ta canza ba amma lafazin da ya amfani shi ya canza to amma ba za ka ce za ka daina bin shi sallah ba amma kuma bai kamata a bar shi ya ci gaba da yin hakan ba musamman matsayinsa na liman sai kokari a gyara masa in zai gyara amma zai gyara ba ana da ikon da za a canza wani wanda ya iya musamman ma a yanzu alhamdulillah da yara kanana masu tasowa suna tasowa da karatun Qur'ani don haka samun matasa wanda suka yi karatun Qur'ani kuma suka san su hujjokocin sallah ba wala zai yi ba to sai a canza shi da wani wanda yake yi daidai in shi ya ƙi yadda ya gyara kuma ya fi ƙarfin a canza shi saboda wataƙila shi ne babba a gurin ko wasu manya su suka tsaya masa ba zai canzu ba to sai a bar shi a haka kuma dole ne a ce sai an cire shi ba ko da rizai ta zai zama rikici sai a kyale shi mutum bai gamsu ya sallah nan ba sai can zama sallaci shi kenan
to malam me wannan tambaya yake cewa ina da aboki ko dan uwa da ya samu mukami ya kiyaye taimake ni sai bayan ya sauka sai ya ce Allah ne bai nufa ya taimake ni ba shin daidai ne maganar sa
to ya kiyaye taimake ka wani abu ne wanda ya kamata ya yi maka bai yi maka ba da kai taimake ka kalma ce mai faɗin gaske ba musamman da taimako ka nema a wajen sa bai maka ba ta yiwu ko ka so ya ɗauke ka aiki bai ɗauke ka ba ta yiwu ko ka so kana aikin amma ya ɗan ƙara maka bukari bai ƙara maka ba ko ka so wasu abubuwa dai da yawa za su iya shiga ƙarƙashin ka so ya taimake ka bai ƙara ka yiwu ka so ya ɗan duk wata ya ɗanga ya ga maka wani abu yana baka baya maka kai dai ka san me kake nufi da ya taimake ka bai taimake ka ba wannan ba mu san me kake me bai maka ba dan wani lokacin sai ka ji abin da yake so a yi masa ba abu ne mai yiwuwa ba wataƙila yana son a bashi wani abu wanda shi ko bai cika sharadi ba kasancewa yana da mukami ba zai iya ɗauko abin da bai cancanta bai baka wani position ne kake so ya kai ka kai kuma wanda ba ka da qualification din abu kake ganin ai Najeriya ce komai ka ga dama za ka iya bankara ai ko da ba a so to duk wannan ba ma kiran shi taimako da za a ce ba a yi maka ba amma dai mu ɗauka wani abu ne wanda ka cancanta yi maka kuma zai iya yi maka sai bai maka ba sai daga baya ce Allah ne bai nufa ba na'am Allah komai da za ka yi da zai faru sai Allah ya ga dama faruwarsa babu wani abu da yake faruwa a bayan kasa a cikin halittun Allah da ba da mashi'arsa ba wannan imani ne da dole ne rukuni ne daga cikin rukunin imani to abinda Allah ya so wakana shi zai wakana abinda Allah bai so wakana shi ba zai wakana ba masha Allah kana nabi ne yake faɗa masha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga dama zai tabbata zai tabbata abinda Allah bai ga damar tabbata sa ba wanda ya sai tabbatar da shi cewa ma tasha'una illa an yasha Allah ba wata mashi'ar da kuke da ita ganin damar ku sai abinda Allah ya ga dama wanda wani abu ne da babu kokwanto a kansa babu nabiyinsa haka haka yake sai dai shi mu'mini in yayi ba daidai ba ba san ya yi hujja da kaddara na zai iya hujja da kaddara amma kai ya riga da cewa wannan uzuri ne da zai hana shi tuba idan laifi ne zai iya fadar kaddarar da Allah ya sa bai yi ba na kaddara ce ba ta riga ta gudana ba sai ya abin amma in ya zan laifi ne to kuma wannan ba zai hana shi tuba ba annabi Adam alayhi salam ya ci itace da Allah ce kai ya ci Allah ce wala taqrab hadhihi ash-shajara ka ku kusanci wannan itace fa akala minha wala karshe suka ci amma da suka ci duk da cewa kaddara ce ubangiji ya hukunta sai sun ci kuma a dalilin sun ci din sai an saukar da su duniya amma wannan bai sa su zama uzuri ba suke tuba kashi ta suka kala zalamna rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin fatalaqa adam min rabbih kalimat fataba alayhi innahu huwa tawwabur rahim saboda kaddara dan ta faru ga mutum a abinda yake laifi ba zai hana shi ya tuba ba amma kuma ba zai hana shi ya gaya wa wani cewa haka Allah ya kaddara ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da annabi Musa abin da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi Musa alaihi salam ya haɗu da annabi Adam yake cewa kai ne ka shirka itace ya kai sanadiyar fitowar mu daga aljanna sai annabi Musa annabi Adam yake cewa annabi Musa ba kai ne annabi Musa da Allah ya baka littafin at-taura ya yi magana da kai ba baka ga cewa a cikin at-taura Allah ya gaya maka cewa Allah ya rubuta wannan a kaina ba kaga anan ya kafa masa hujja da abin da Allah ya riga ya rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa hajja adamu musa sai annabi adam ya fi musa karfin hujja saboda ka zaka yi hujja da kaddara amma wannan in laifi ne kai a baya ba zai hana kuma ka tuba daga laifinka ba amma ba a hujja da kaddara akan aikata wani abin da ba aikata da aikata misali mutum ya ce kaga ka daina mun wa'azi in Allah ya kaddara sai nayi kaza sai nayi ba hujja da wannan tunda wani abu ne kake hujja da shi yanzu wanda baka san menene aka rubuta maka ba mutum ne baya sallah ai masa wa'azi ce ku ga ku wanda in Allah ya kaddara zan rika sallah zan rika sallah Allah ya wajabta maka sallah kai sallah a lokacinta inna salata kanat al-murid kitaban mawquta maganar Allah ya in Allah ya rubuta za ka yi sallah baka san me ya rubuta ba saboda haka kai a yanzu abinda za a yi maka hujja da shi shine shari'a shari'a ta ce ka yi sallah za ka yi sallah amma kai sallah ba za a yi maka wa'azi za a yi maka nasiha kan ka yi sallah ko baka da uzuri baka da uzuri ai Allah subhanahu wataala bai gaya maka me za ka samu ba in ka tafi kasuwa ko in ka nema amma kuma wani bai hana ka nema ba kana tashi ka nema da sai ka ce in Allah ya riga ya rubuta zai bani haka kai zaman ka nema ma za ka fita nema tana ga harkar duniya baka hujja da kaddara amma harkar lahira sai kai hujja da kaddara harkar rayuwa baka hujja da kaddara amma harkar addini sai kai hujja da kaddara saboda haka shi wannan in laifi yayi tunda ba mu san me yayi masa ba kuma sai yayi laifi ba ko bi ba ta yi wa abin in ka bincika ba laifi yayi masa ba to in kaddara ma laifi ne yayi in yayi hujja da kaddara to ba laifi ba abinda zai zama laifi in bai tuba daga abin da yayi na yayi na dama akan abin da yayi wannan in ya tabbata cewa laifi ne shi laifi masallama
to mi wannan tambaya yake cewa malam dan Allah jama'a shine mai kwadayin addini da kuma karantar da addini da kokarin yada karatuttukan malaman musulunci domin a amfana amma ina bukatar aikin post kuma yawancin aikin uniform a kasar mu Najeriya idan mutum zai shiga dole sai ya aske giyum sannan ina da mahaifiya kuma shekarunta ya ja sosai ina da burin na samu aiki na sauke haƙoƙin kaina a gareta idan nace zan yi kokarin kasuwanci domin nayi hakan ina ganin zai dau lokaci sosai kafin na daidaita kasuwanci na dan Allah wace shawara malam zai bani
to bara da maganar sa karshe in yace zai kasuwanci zai dau lokaci kafin ya daidaita al'amuran kasuwancin sa wannan tunanin bai kamata ya zanto yana zuwa wa matashi wanda yake so ya shiga cikin wata rayuwa da za ta taimaka gabansa ba gobansa ba shi kansa aikin ai ba hannunka yake da ka shiga shi kenan zaka zama ka samu wanda zai daidaita maka abin da yake na rayuwarka shiga kake yi da fatan wataƙila wannan abin ya taimaka maka to haka shi ma kasuwanci yawanci muna da ciwo da zuci musamman a harkar kasuwanci mutane suna daukan cewa shi kasuwanci akwai bata lokaci sai ka dau lokaci shi yasa in mutum ya shiga kasuwancin kuma sai ya ta Allah Allah kawai ya ga cewa yayi fice a lokaci guda ya tara kudi shi yasa sai ga rashin gaskiya ya shigo cin amana ya shigo ga mutum ya jawo shi don a sabon masa da wani abin da zai rika samun wani abu ko ya gane ya harkar kasuwanci suke sai ka sa kudi yana ga mai gidansa yana karɓar kuɗaɗe da yawa yana tara kuɗaɗe da yawa shi ya zai zauna kawai iya dan abin da zai samu kenan wannan ta sa shi rika tabaka dukiyar da ba tashi ba ya rika hainta mai gidansa karshe ma kore shi da zan tura rayuwar gaba ɗaya ta albarka ba ba mu da hakuri da juriya akan harkar sana'a da kasuwanci da sauransu muke kawai da mun shiga lokaci ɗaya kawai mu ga mu ma mun zama wani abu mu mun tara kuɗi mun wannan ko ba haka bane shi yasa yawanci za ka ga harkar kasuwanci matasa sai dai a tafi ana ta neman aikin gwamnati saboda a yanzu an nura wa mutane cewa aikin gwamnati in ka samu za ka yi amfani da wannan kujerar ka cuci jama'a ka saci kuɗin gwamnati an nuna mutane ta wannan hanyar yanzu nan ne sai ka kudance wannan ba haka bane saboda haka ka daina cewa wai in ka yi kasuwanci ka ka daɗe baka san Allah ya sa maka ciki ba ka da wannan ya fi sotar riska liman ya sha waya kudi wani lokaci Allah sai shimfiɗa maka lokaci kuma sai kai ta yi ba haushe ma yana cewa zafin ne ba ka samu kana iya kofin kowa zafin ne ba amma kuma wani yanzu ya taso cikin ƙanƙan lokaci kuma Allah ya buɗe masa duk abin a hannun Allah yake a kai matashi ne wanda kake son karatun addini da yada addini da kana da sha'awar wannan sannan kuma kana sannan ka shiga aikin force ba zai baka dama ka yi harka irin ta masu addini da yada shi da waye da sauransu kana maganar aske gemu a cikin aikin force na farko dama wannan tsari ne da ba na Allah ba gemu me da bebe mutum yake shake shi yake yi ko rike masa kafa yake ya kasa gudu ko kuma launi yake kawai dai shedanin mutane da suka zo sannan suka yi mana mulkin mallaka suka zo mana da wannan tunanin suka bar mana kuma komai sai zamana mun dauka cewa shine yanzu da a ce su wadancan din suna barin gemu mu ma nan da za a ga kowa ya saki gemarsa amma tunda sun hana to mu ma nan sai a hana ya zama zo kawai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau dakhalu juhra dhabbin lattaba'tum ko da za su shiga ramin damu kuma haka za ku kutsa kai duk kunci haka za ku shiga kuma ku shiga ta bansu to irin wannan makauniyar biyayyar mara kan gado ita ce ake yi amma ba shi da yan Saudiya da dai duk kasar Kuwait Qatar wannan kasashen Khalij duk ba ma'aikatan su suna barin gemu kuma ba abin da ya rage su za su sa uniform din su kuma da gemun su bai hana su tsalle ba bai hana su kudu ba bai hana su yaki ba yi mayaka ne ba wadda ma ba da ne kuma na kama fito da kai namijin ne sosai a kuma tsoronka ma an goka kamar yin mace duk fuska taɗai ba alamar mazakutaka tare da kai to saboda ma agabi ya zama da rura in aka ce duk ma'aikatanmu ba za su shiga ba saboda wannan to kuma za mu shutu saboda haka ya zama babu ne na larura a shiga din a haka ba za a haramta wa mutane shiga ba to kai kuma da kake son harkar da'awa da shiga masallaci ka ja sallah ka yi wa mutane to kuma kaga ba za ka yi ta yawo haka taɗe-taɗe da mutane kuma su riƙa jin cewa eh ba haka suka saba su ganin limamai ba in kana da wannan sha'awar sai ka bar wannan din ka yi wannan wannan ya danganta da me kafi so kuma harkar aikin aikin kaki din ma za ka iya da'awar muna da limamai a cikin harkar harkan masu kaki a sojoji da yan sanda muna da limamai da wasu ma sun yi nisa a karatu suna da PhD karatun addini kuma a inda suke din suna da tasiri wajen yada da'awa da karantarwa da tarbiyar ya'yan su yan sanda ko sojoji duk mun akwai wannan to zaka ba laifi in kana son shiga force din ka shiga force din kuma wannan ba zai hana a cikin force din ka yada abin da ya shafi karantarwa ta addini ba duk zai yi amma ka daina confiance cewa kasuwanci aiki wai kamar aiki ya fi saurin ka samu wani abu kasuwanci kuma wannan tunanin ka daina shi
to me wannan tambaya yake cewa malam shin da gaske ne wanda ya aikata alfasha ta zina da gangan alhalin ya san girman laifin ko da ya tuba da gaske Allah ba zai karbi tuban shi ba saboda Allah yana karbar tuba ne ga wanda ya aikata laifi amma bai san kuskure ba ne
ya juye magana ya juye magana yana so ya ce Allah subhanahu wataala yana cewa innamat tawbatu ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna an qarib ulaika yatubu Allahu alayhi cewa Allah yana karbar tuba ga waɗanda suke yin laifi a bisa rashin a bisa jahilci sauraka yake so ya dau wannan ayar ko watakila wani ne ya karanta yaji shi kuma wancan da ya karanta ya masa tafsirin ba daidai ba shi kuma ya dauka haka ne shi wancan yace Allah yana karbar tuba waɗanda suka yi laifi wasu sun yi ba so yake karbar tuban su wanda kuma ya san yayi laifi ba ya karbar tuban sa wannan ba gaskiya bane duk wani laifi da mutum yake kowane iri ne a duniya kololuwar laifi shine shirka da Allah kafirci shine mafi girman laifi da bawa da zai yi tabbi Abu Abdullah an masuliyata tabbi Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam wani zunubi ne fi girma yace anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak asawa Allah kishi ya alhali shi ya halicce ka inna shirka la dhulmun azim zalincin da yafi kowanne girma shine shirka to ko ita mutun ya tuba ana karɓar tubansa waɗanda suka bi annabi suka musulunta suka zama sahabbai duk ba shirka suke yi ba amma suka yi tuba suka Allah karɓar tubansu ce qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu bir rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kace ya ku bayina da kuka zarme wajen sabon Allah kada ku fitar da kauna daga samun rahmar Allah kai na gafarta zanubai gaba daya ma'ana ga waɗanda suka tuba Allah yana gafarta musu saboda duk wanda yake zunubi ya tuba ya ce ya daina da gaske har zuci ya bar abin da yake da laifi Allah yana gafarta masa ace wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'ala ibadihi shine wanda yake karbar tuba daga bayansa ce ghafiru dhanbi wa qabilu at-taubi Allah mai gafarta zunubi ne kuma mai karɓar tuba ne saboda Allah yana karɓar tuba kowane irin laifi ne kowane irin laifi mutum yake ba laifin da ba za ka karɓi tuban ka ba da gangan kai shi da rashin sani kai shi da rashin sani kai shi ba wannan ai ya fi sauki ma shi saboda baka sani ba Allah bai kama ka da abin da baka sani ba dan cewa ma kana Allahu li yudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun Allah baya kama mutane da laifi bayan ya shirya da su sai ya musu bayani sai sun gane saboda ka wanda yake rashin sani ba wanda shi abin sa mai sauki da Allah baya kama shi da abin da bai sani ba da gangan ba waccan ayar da ta ce innamat tawbatu ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalati abin da yake nufi cewa dukkan wanda zai sabawa Allah to sai ya manta kwata-kwata ya zama kamar bai san girman Allah ba lokacin da yake sabon baya tuno da girman Allah baya tuno da girman azabar Allah da girman ukubarsa da abin da yake jiran sa da fushin Allah sai ya zan kamar jahili sannan ya saba Allah amma inda zai rika tuno da girman Allah da girman ukubarsa da irin abin da zai shiga na fushin Allah to ba zai yi ba galibi sai ido ya rufe shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن shi mazinaci baya zina lokacin da yake zina yana mai imani hakanan mai sata ba ya zane lokacin da yake zane na mai imani, hakanan mai shan giya ba ya shan giya lokacin da ya zane yake mai imani. Shi ne bi jahalatin din da Allah ce, saboda inda zai iya tuno girman Allah a daidai lokacin da yake abu to zai bata zai bari. Amma idan sarfi yake sai ya yi daga baya ya faɗa ku, to shi ne sai koma ya tuba. Idan Allah ya nufe shi da rama sai tuba, shi ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Wato waɗanda suke masu taƙawa su ne yayin da mai kai kawo na shaidanu ya shafe su ya same su da wani abu na saban Allah, ta zakkaro sai su faɗaku sai su tuna da Allah sai su tuna da tuba. Fa’iza ku musuru na sai su da suna gani tar shi kaga lokacin da yake ƙoƙarin jan su idan surfewa ke ba sa ganin Allah ba sa ganin hukumar Allah. Sauraka abinda ake nufi bi jahala kenan, shi suke cewa la ya'sillaha alimun la ya'sillaha illa jahilun. Mai jahili shine wanda ya manta ya zanto kamar bai taba sanin girman Allah, shine zai saba masa. Amma wanda yake tuna su girman Allah, yake tuna azabar Allah, yake to zai saba masa. Shi yasa Allah ce inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, masu ilimi suke tsoron Allah. Kaga kenan, in kaga mutum da ilimi yana saban Allah to ilimin baya tare da shi, ya rasa ilimin tare da shi. Saboda Allah ce in ga yana da ilimi to zai ji tsoron Allah, yayin da ya zama yana da ilimi amma kuma yana saba Allah to ya koma cikin karkashin waccan ayar inna matawata Allah alladhi ya'maluna su'a bijahala ya'maluna su'a bijahala. Wannan shine abin da ayat take nufi, tana nufin cewa mutum ba in mutum ya yi laifi yana sanar da laifi ya yi to Allah zai karɓi tuban shi ba, wannan ba gaskiya ba.
To malam mai wannan tambaya yake cewa da ma Allah malam ayyuwa iyaye nasiha akan tsawwala al'adun aure da ake yi musamman a garin Maiduguri. Samari matasa suna son aure amma abin da ake nema ya fi ƙarfin su.
To shi tsawwala harkar aure yanzu a ko'ina ba wai a Maiduguri ba, ko ba ina yanzu ila shi dai a Maiduguri a Maiduguri yake, saboda haka shi ya san garin su ne, amma ko'ina ma hakan ne. Ba kuma magana tsawwala wato ƙarya ce ta shiga cikin al'amarin sosai, ta shiga cikin harkar auren. Sauraka sai ya zanto kowace budurwa ta taso tunaninta yadda aka yi wa ƙawarta haka za a yi mata, abinda ƙawarta ta samu shi ta samu, kowace uwa ta taso abinda ‘yar uwarta ko maƙociyarta ko abokiyarta ƙawarta ta yi aurar da ‘yarta da irin abubuwan da aka gudanar da irin lefan da aka yi wa ‘yar, ita ma haka take so ‘yarta ta samu. Kowace ta taso ta ga yadda aka yi wa yayarta, ita ma haka take so ta samu kofi. Saboda harkar ƙarya ta shiga sosai, su ma mazan sun zama ‘yan ƙarya, kowa so yake wani abu wanda za a ce shi a nashi bikin ga abubuwan da ya kashe ga abubuwan da ya yi ga abubuwan da ya yi. Amma an manta hanyar za a samu albarkar auren. Musallan salam yana cewa auren da ya fi sauƙi shi ya fi albarka, auren da ya fi sauƙi shi ya fi albarka. Ba ta ka in an kashe kuɗi ko an ba da sadaki mai yawa aure ba zai albarka ba, a'a ana so a gaya maka wanda ya fi albarka shi ne wannan. Sannan kuma wato shigo da wasu abubuwa waɗanda suke sun saba wa wato waɗanda shari'a ba ta buƙace su ba, ba ta neme su ba, ta sisa yi su. Shi aure yana babin mu'amala ne, aure ta wani ɓangaren ibada ce, ta wani ɓangaren mu'amala ce. In ka kalle shi a matsayin wani umarni ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar wa cewa a yi aure wa ankihul ayyama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum, sai ka cewa to ibada ce. In ka kalle shi kuma ta wani ɓangare na cewa wani abu ne da yarjejeniya ne tsakanin miji da mata, iyayen miji da iyayen ango, sai ka cewa kuma mu'amala ce a nan. Yana shiga kowane babi, yawanci fuqaha sun fi sa shi a babin mu'amalat, wanda yake mu'amala. Ita kuma mu'amala abinda yake hukunta ta shi ne al'urf, al'urf to abinda al'ada take gudana a kansa, mutane da suke rayuwa a wannan cikin wannan bi'ar a wannan mahallin suka yadda da shi, to shi ne urf. to shi kuma shi yake hukunta aure bayan shar dai da kairoji da musulunci ke gindayawa a samu kaza a samu kaza a samu kaza sauran kuma yana gudana ne yadda al'ada take abin nan to amma ita al'ada da an batta ta shiga ciki ba shari'a bata haramta ba shari'a bata ce miji yayi laifi ya kaiwa matarsa haramun bane eh bata ce kai kudin na gani ina so haramun bane shari'a duk bata haramta wannan ba haramta uba yi wa ƴaƴansa kayan daki ba sai haramun bane in uba zai in mutum zai aure sai dai shi yayi kayan daki uba ba zai yi ba ba ce haramun bane uban yayi in yayi shikenan wallahi na in bai yi ba uba yayi saboda haka al'ada take shikenan
na
to amma in ya zanto za a kawo su al'adu kuma za su kawo daƙilewar auren su sa auren kuma ya zanto yayi wahala mutane suna guje masa samari suna kasa yin aure to shi ma wannan laifi laifi ne saboda zai hana wata sunna ta Ubangiji wanda ita ne mutane suke kafa iyali daga ita ne mutane suke kafa abin da mujtama society a samu al'umma ta hanyar auratayya ne haka Ubangiji ya tsara ta hanyar auratayya ne za a samu yaduwar mutum jinsin dan adam to ya zanto shi waɗannan al'adun za su gurgunta wacce manufar ta Ubangiji to su kuma ba daidai bane to anan sai a ce to lalle a ko za su kai ga a rika yin wasu abubuwa da basu dace ba da zaman saurayi in yana son ya aure sai ya tara kaza 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 wannan yasa idan sai ya rufe ya rika neman yaki halal yaki haram saboda zai aure ko uba zai aure da yarsa sai ya kashe kaza ya kaza ya kaza ya kaza shi ba ya yi ta tunanin ya ta wata hanyoyi zai bi to shi ba har ya shiga abubuwa tutuwa na saban Allah da wannan duka ya kamata a ce an yake su an hana su ya kamata ya zanto uba lokacin da zai aure da yarsa kare ya rika ji kamar sai da yarsa zai wani jari zai samu ko wani abu zai samu wani abin nan shi ba miji ya duka jin cewa wannan uwar ƴaƴansa ce yake so ya samarwa da kansa saboda kai tunanin a kudin sa ne kamar da zai sai mota gobe sai da sai wata da zai gida gobe sai fita ya saki wani sai ya dauka haka to sai kaga cewa an yi abin cikin mutunci
to malam Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen shirin na fatawar rahma na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon wato hanyar aiko da rubutaccen sako text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 07-360-414-55 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarrahma@yahoo.com da shafin fatawarrahma da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook a madadin shehin malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Limo OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin ni sunana Mubarak Hamza Adamu da nake cewa ku ka ci gaba da kasancewa tare da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh